This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yamma. Yanzu ma Grace Ahir Abdu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku da kuma jan ragamar shirinmu na ƙarshe a yammacin yau 12 ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan batun gina tashoshin jiragen sama a Najeriya da jihohi ke ba da ƙarfi a kai. Kamar yadda muka saba a wannan shirin, Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin labarin wasanni, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙe wuya. Tana mai ikirarin cewa tana gab da murƙushe su. Mai magana da yawun rundunar Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ce a yanzu sojoji sun san dukkanin maɓoyu da kuma sansanonin 'yan Boko Haram. Gargaɗin na soji na zuwa ne a yayin da wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake suka hallaka mutane aƙalla tara, tare da raunata wasu 29 a arewacin Kamaru, harin da jami'an tsaron wurin ke dangantawa da ƙungiyar Boko Haram. Kanar Usman ya ce mayakan sa kan sun shiga ƙunar baƙin wake ne a matsayin hanyar ci gaba da yin tasiri, duk wadda cewa sojojin Najeriya sun yi matukar nakasa ƙarfinsu. Firaministan Turkiya Ahmed Davutoglu ya faɗi yau Litini cewa ƙungiyar ISIS ce aka fi zarga a binciken da jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren nan na ranar Asabar a birnin Ankara, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 97. Davutoglu ya ce hukumomi na gab da gano ɗaya daga cikin maharan, kuma alamomi na daɗa nuna yatsa kan abin da ya kira wata takamammiyar ƙungiya. Jaridu a Turkiya sun ba da rahoton cewa hukumomi sun samo ƙwayoyin halittu na DNA daga 'yan uwan mutane aƙalla 16 waɗanda aka yi imanin cewa mambobin wato 'yan tawayen ISIS ne, don a gwada da waɗanda ake zargi da kai harin. Yau ɗin Litini, wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya har lahira a kudancin Afghanistan. Babu wanda ya ɗau alhakin bindige Torfakai Olfat a birnin Kandahar. Ta yi aiki da Majalisar Ɗinkin Duniya har na tsawon shekaru 12. Mai magana da yawun cibiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya Dominic Medley ya ce cibiyar na bakin cikin kisan ɗaya daga cikin ma'aikatanta. Ana ɗaukar yankin kudancin Afghanistan a matsayin wata tunga ta 'yan Taliban. Jam'iyyar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta faɗi jiya Lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba Jacob Zuma cewa ya fitar da ƙasar daga zama mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya ICC. Afirka ta Kudu da kotun ta ICC sun yi ta kai ruwa rana tun bayan da Afirka ta Kudu ta ƙi kama shugaban Sudan Umar al-Bashir yayin taron ƙungiyar tarayyar Afirka a ƙasar ta Afirka ta Kudu a watan Yunin da ya gabata. A makon jiya ma kotun ta ICC ta umarci Afirka ta Kudun da ta yi bayanin dalilanta na kasa kama al-Bashir. Edna Molewa, shugabar sashen hulɗar ƙasa da ƙasa na jam'iyyar ANC, ta ce jam'iyyar ta ANC ta yi imanin cewa salon aikin kotun ta ICC a Afirka ya sha bamban da yadda take yi a sauran ƙasashe. To, kuna fushin labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yau Litini, Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga ƙasar Rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren sojin da take kaiwa a Siriya, waɗanda ba a kan ƙungiyar ISIS ko wasu ƙungiyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a zaman 'yan ta'adda take kaiwa ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce jiragen yakinta sun kai hare-hare kan wurare 53 a Siriya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata na ISIS. Ta saka faifan bidiyo na abinda ta kira hare-haren jiragen sama kan fagen atisayen ISIS da ke lardin Idlib da kuma wani sansanin kungiyar ta ISIS da ke ƙarƙashin ƙasa a lardin Latakia. Bayan kusan mako guda da fara ɗaukar matakan soji da Rasha ke yi da haɗin gwiwar gwamnatin Siriya da ake takaddama a kai, shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗi ranar Asabar cewa yana goyon bayan ƙarfafa gwamnatin Bashar al-Assad ne don a samar da abin da ya kira yanayin da ya dace na cimma jituwa a siyasance. Kanar wato ƙasar Uganda ta ce ta fara janye sojojinta daga Sudan ta kudu, inda ta goyi bayan shugaba Salva Kiir a yakin basasar ƙasar. Rundunar sojin Uganda ta ce ta fara janye sojojinta kimanin 2000 ne daga yau ɗin Litini, yayin da kuma a birnin Kampala hafsan sojin ƙasar Janar Katumba Wamala ya ce zuwa farkon watan Nuwamba sojojin za su kammala ficewa daga ƙasar ta Sudan ta kudu. Ƙasar Uganda ta girke sojojinta nan da nan bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin magoya bayan Kiir da magoya bayan tsohon mataimakin Riek Machar a watan Disamban shekara ta 2013. Janyewar sojin na daga cikin sharuɗan yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma tsakanin Kiir da Machar a watan Agusta. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya bada rahoton cewa an sami wakilin jaridar Washington Post mai suna Jason Raizan da laifi a tuhumce-tuhumcen da ake masa da suka haɗa da leƙen asiri. Rahoton ya ruwaito wani mai magana da yawun kotu mai suna Golan Hussein Ejeni. To amma ba tare da wani cikakken bayanin shari'ar ba, illa dai kawai da cewa Raizan da lauyansa na iya ɗaukaka ƙara cikin kwanaki 20. Raizan ya yi aiki da Washington Post a Iran tun daga shekara ta 2012, kafin a kama shi a watan Yulin shekara ta 2014 aka kuma tsare shi na tsawon watanni ba tare da an tuhumce shi a hukumance ba. Hukumomin Iran sun kuma kama matarsa ya gane Salahi da wasu mutane biyu, Salihi wacce ita ma 'yar jarida ce, tuni aka sake ta, to amma Raizan ya ci gaba da kasancewa a tsare. Gwamnatin Zimbabwe ta ce ba za ta tuhumi likitan haƙori ba Amurken nan wanda ya kashe wani zaki mai farin jini mai suna Cecil ba. Dr. Walter Palmer ya shiga Zimbabwe saboda yana da takardun izinin hakan, a cewar ministan muhalli Opa Munichiguri a ga manema labarai. Bayan kashe zakin, gwamnatin Zimbabwe ta hana farauta na nuna wato jarumta a ƙasar baki ɗaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Masana harkokin jiragen sama na kokawa ganin yadda jihohin ƙasar ke kashe kuɗi da ya kamata su yi wa talakawa aiki wajen gina filayen jiragen sama da a ƙarshe suke zama alƙaƙai ga jihohin. Wakilinmu Babangida Jibrin da ke birnin Iko ya yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Yanzu haka dai akwai kimanin filayen jiragen sama guda 20 da hukumomi suka bayyana cewa jiragen sama ba sa tashi a cikinsu ballantana sauka. Wasansu ana amfani da su ne a lokacin jigilar maniyyata aikin haji a tarayyar Najeriya. To sai dai kuma hakan bai hana wasu jihohi a ƙasar yunkurin gina filayen jiragen samansu ba. Jihohin da yanzu haka ke kokarin ganin sun gina filayen jiragen saman dai sun hada da jihar Lagos da jihar Ekiti da Bayelsa da Abia da Osun da kuma jihar Ogun. Sai dai masana na ganin idan waɗannan filayen jiragen sama za su zame wa al'ummomin waɗannan jihohi ne alaƙaƙai, domin kuwa za a gina su ne da ɗimbin kuɗaɗen bashi da jihohin za su karɓo daga bankuna. Akalla ba a ƙasar ba dai akan kashe kusan naira biliyan 150 wajen gina filin jirgin sama guda. Tuni dai wasu jihohi irin su Delta da Akwa Ibom da Imo da Jigawa da Bauchi da Ondo suka gina irin waɗannan filayen jiragen sama. To sai dai kuma da wuya jiragen sama ke sauka a waɗannan filayen jiragen sama. To koya masana harkokin jiragen sama ke ganin wannan mataki na gina filayen jiragen saman barkatai? Tambayar kenan da nema Malam Adamu Mai Rago Ladan, wani masanin harkokin jiragen sama a Najeriya.
Ba za ka tashi kawai ka waye gari kawai ka ce za ka yi satin airport ko inda su ba ta zakara da kacika siyar daudi da ya kamata a yi ba. Siyar daudi shi ne kamar hanyoyi da ake kasuwanci a waye na wajen infrastructure da sauransu. Sannan kuma airport din za ka yi satin da za ka abin nan gina mutum nawa suke bukata. Me da me za a yi a wajen? Ba wai kawai ka tashi kawai ka ga kawai ka kwashi kudin wani jama'a da za ka yi ma mutane aiki ka je ka gina airport kawai ba alibara ba. Sai ka duba mutum nawa suke bukata a jirgin sama su yi business da jirgin sama a wajen.
Mahukunta a hukumar filayen jiragen sama na ƙasa wato FAN sun bayyana cewa daga cikin filayen jiragen sama 22 da ake da su, filayen jiragen saman Lagos, Abuja, Port Harcourt da Kano ne kawai suke samun kudaden shiga. Ayin da sauran kuma suka dogara da irin waɗannan filayen jiragen sama domin samun kudaden gudanarwansu. A kwanan nan ne dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kafa wani kwamiti da zai farfado da kamfanin jiragen sama na ƙasa, abinda kuma masana ke ganin shi ma zai kasance tamkar koma baya ne ga ƙoƙarin da ake yi mai da harkokin sufurin jiragen sama a hannun 'yan kasuwa, kamar da kaftin Ado Sanusi na kamfanin jiragen saman Arik ya shaida mani.
Kwarai za Najeriya za ta iya duba harkar jirgin sama ta ƙara buɗa kudaden da suke shigowa cikin ƙasa, amma abinda nike faɗa a koda yaushe shine sai fa an cire magudi cin hanci da rashawa a cikin wannan, domin din ka duba duk sauran ƙasashe a Afirka ma su Ethiopia, su Kenya da sauransu, za ga cewa su ma sai da suka tabbatar sun cire magudi da cin hanci a cikin harkar jiragen sama kafin suka samu ci gaba.
Baban Yacifin Murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba
daga Washington DC. Sashen Hausa na Muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To, a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin ta yau, za a ji jihurin Nijar ta yi galaba sosai a kan ƙasar Somalia, sai dai
a maimakon murna cikin ɓacin rai, 'yan wasan na Nijar suka dawo gida a yammacin Lahadi.
To, ko me yasa haka? A Najeriya kuma wakilinmu ya jiyo ta bakin jama'a kan wasannin da Super Eagles suka yi da wasu ƙasashe.
Ya kaga wasan da aka yi Najeriya da Congo?
Wallahi wasan nan mutumin na diba.
Ya kaga wasan Najeriya da Kamaru?
Za mu kuma leƙa ƙasar Kamaru mu ji abin da ake cewa kan ɗorewa kan karaga da Isa Hayatu yi na zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA.
Isa yanda na san shi don ba mutum bane mai son haɗama.
Ina fadin kishin gani dan Afirka ne kuma musamman ma dan ƙasarmu ne.
Zuwa barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji daɗi da kuka samu damar sauraren shi. To, tsohon shugaba ko kuma ce shugaban da ya daɗe yana shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka ko Isa Hayatu na ƙasar Kamaru, ƙarshenta da ya samu burin sa, ya samu cika burin da ya daɗe yana da shi a cikin zuciyar shi, ko da yake cikar burin na wucin gadi ne, yanzu an zaɓe shi a matsayin shugaban wucin gadi na hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato FIFA, kuma ya ɗauki wannan muƙami ne saboda rikicin da ke faruwa a cikin wannan hukuma ɗin, abinda har ya janyo saukar tsohon shugabanta Sabuleta. To, ya mutanen ƙasar Kamaru ta shi Isa Hayatun ɗin suke ɗaukar wannan labari?
Sunana Gambo, a waɗanda suka san ni Tostau ne ɗan yumbal ne sosai. To, abinda zan ga mu nayi murna ƙwarai da gaske don mutum ne shi parkour sa vraiment il a fait un très bon parkour, ka gane ko? Kuma ba mai haɗama ba ne daga président FIFA foot, président CAF, kuku tuna fa Turani fa za su nemi baƙi kamar wannan ya zama musu vice president ɗin wasan ƙwallon duniya, vraiment kusance wannan ɗin vraiment mutum ne mai hankali ƙwarai da gaske, kuma ba mai haɗama ba ne. Kuma yanzu an ba shi rigon ƙwarya na wata uku
Allah sai ya dawo wannan mandat din har fa ba komai amma shi isa yanda ne san shi don ba mutum bane mai son hadan ma idan wannan lokacin yayi ba zai sa takara ba
isa ya to ai ba zaben shi akai bai an senitin shi ne ya bashi wannan fili a yanzu ma inda isa ya to nasara ne filin da yake da shi yanzu nan za a iya bashi
to ya kake gani ba zai iya zama ba
eh shi da kanshi ya ce baya son wannan fili to ba mu shina ba kasan da Hausa suke fara sanaji sanaji je iya saka yanzu warkila duk abubakanan shi su ce kai wannan fili gara ka dauka ko na shekara hudu
na farin kishin gani dan Afrika ne kuma musamman ma dan kasan mu ne da aka bashi wannan riko na wata uku domin tarihi je kafu a cewa dan Afrika ma ya rike gurin na dan lokaci kadan
ban ji dadi ba wallahi sun sakare da yawa wallahi yanda na san kamaru vraiment ajiyan nan ba su gani ba wallahi
ga sheka awwal to jihohin Niger ta samu galaba sosai akan kasar Somalia a wasan su na farko da suka yi shekaran jiya a Sabar a birnin Addis Ababa na kasar Ethiopia ko kuma Habasha to amma kuma saboda wasu dalilai yan wasan Niger din na MENA sun dawo ya mai ran sabaci ko me yaje haka
galabar da kungiyar MENA ta samu akan kungiyar kwallon kafar Somalia wani babban abin alfahari ne ga magoya bayan kungiyar ta kasar Niger ganin yadda aka shafe lokaci mai tsawo ba tare da ta tabuka wani abin a zo a gani ba a wasannin da ta buga a can baya dan wasan tsakiya Ma'azu Uwo mai bugawa wani club din kasar China ne ya zura dukkan kwallaye biyun a ragar kungiyar kasar Somalia to sai dai a maimakon murna cikin bacin rai ƴan wasan na Niger suka dawo gida a yammacin Lahadi sakamakon rashin biyan su kudaden allowance Suleiman Sako shine captain din kungiyar MENA
ça fait déjà un moment que nous vivons cette situation
yace cikin mawuyacin hali muke buga wasa a kowace karawa ba tsari ko kadan wani zubin ma a ƙurarren lokaci ake kiran ƴan wasa ko yanzu haka sauran abokan mu suna can suna jiran a kwaso su daga Addis Ababa saboda an ce da mu babu halin biyan dukkan tikitin jirgi sannan ga rashin biyan kudaden allowance din ƴan wasa da muke fama da shi
on ne parti on savait pas on allait jouer pour combien on savait pas on a telle somme on sa
yanzu yanzu hukumomin wasannin motsa jikin kasar ba su ce komai ba akan waɗannan koke-koke sannan kungiyar ta MENA za ta buga wani wasan na daban da kungiyar Epervier ta kasar Togo a ranar 16 ga watan Oktoba a Yamai a ci gaba da wasannin tankaɗe da rauyar cancantar shiga gasar cin kofin Shan da za a yi a baɗi a kasar Burundi Sule Bumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
haka ne to amma tambayar shine tunda da Somalia da Niger sun yi wasa shekaran jiya a Sabar me yasa kuma za su sake wata wasa gobe wannan ita ce tambayar da Sule Barma yayi wa shugaba ko kuma mataimakin shugaba na biyu na hukumar kwallon kafa ta Niger din Alhaji Sani Ibrahim da ake cewa Otis
eh to wannan kafa ba da FIFA kamar yanzu ai wannan takardar dare akwai wani wanda ake na fari takardar na fari shine ayi shiga a Sabar kuma ai komo shi ayi shiga talata duka wanda suka yi shi wannan takardar dare na duniya gaba daya wanda suka yi rata a Sabar dole su yi rata da samu kare daga gawa ba wani ba abu ne sabo a wannan kwallo ai ka gani ko abun Champions League ma su ran Laraba da Talata suke ba ra Sabar suke ba kenan babu wani problem haka ne in Allah ya ragowa za a yi wannan wasa tare da Somalia
a kaidance kamar yadda mutane ke gani shine wai makonni biyu ne ke shiga tsakanin wani wasa da wani wasa idan ana tankade da rore
tankade da rore irin wancan wanda ake na asali ba na kan kashida amma wannan na ka wannan sai an mutuwa ne tukuna za a yi wancan tankade da rore da sati bibi shi wannan wani sai wanda ake so a cika lissafi da su su ne suke tankade da rore na fari ai na ka sai Cameroon ko Cote d'Ivoire ko Ghana su bosi
ma'ana an samu jinkiri ne kamar an yi latti ne wajen buga waɗannan wasanni shi yasa yanzu ake so da gaugawa
ba ne wanda an samu cikakken lissafi ne wanda suke da kamar abin nan aka tsara kullakwar ga daya zuwa 200 wanda suke kasa ba a samu a sasu cikin wasa na hawai dole sai su sakade da rayi tsakanin su
wasan nan gobe ne kuma an bayyana cewa tuni ƴan kasar Somalia sun iso Yamai shin yaya za a yi da yadda ƴan Niger gashi yara namu na nan ƴan MENA suna kuka akan ba a biya su kudaden allowance ba shin ya akai haka Alhaji
to kasan ai da mashi wannan wasa in ana yin shi gwamnati duk take dokan mena tunda mena ta Niger take gaba da sunan Niger suke kenan kamata yi in so samu ne tun ka su sai a je da a ce musu wannan wasan kuka ci ga abin da za a ba ku in aka ci ɗayan kuka yi draw ga abin da za a ba ku to wannan ne bai ba dalili kenan da suka zo suke kuka kuma wayan wannan kaga sai ɗan wasan mu rabi suka zo ya saura ba su so me yasa haka saboda a wajen mutanen da suke neman tikiti ba su sai tikiti da wuri ba suka tsaye da zuwan mu da zawon mu kamata ba a ce wa'anda zan yi wasa da su su da ya sun zo suna kasan mu mu da muke da 'yan kasai mu ba mu nan.
Gaishe ka Sulu, bari mu je makwabciyar Niger din Najeriya inda wakilinmu Yabi ta titina yana sauraron ra'ayoyin jama'ar Najeriya din game da shan kashin da Najeriya ta hannun Congo da kuma nasarar da ta samu akan ƙasar Kamaru.
Sana Malai Khaldun, me fulakar alkeri.
Ka kallaci wasan da aka yi tsakanin Najeriya da Congo?
Eh, na kalla.
Ya ka ga wasan?
To wasan gaskiya ta dan bata mana saboda ya kamata a ce mun zane su irin koda trio din nan. Amma ya kasance game ya ba mu matsala mun samu sun ce mu 2-0. Wanda yake wasan shida da kyau har yanzu mu saki ainafin gyare-gyare ga ainafin tabbatamman mu kamar shi irin court din namu Olusi ya kamata ya duba ƴan wasa da kamata ya dauko ko kuma wanda suke buga wasanni a kwalaf-kwalaf ko kuma na cikin gida masu mahimmanci wanda su sun dace su buga wasa bai kamata a ce kamar Najeriya ba wanda take zakara a Afirka ya kasance ana zuwa kwallo ana samun matsala irin wannan.
A ganin ka me yasa Najeriya ta sha kashi a hannun Congo?
To gaskiya kuskure ya dangana da gwajin ƴan wasan mu wanda suke inda ya kamata su sa karfi su yi wasa sai suna nuna ruwa wajen kwallo wanda ya kamata su bai da passing wani sai shi zai ci.
To ya kaga wasan Najeriya da Kamaru?
A wannan wasan ya yi kyau saboda nan an ara wasanni kuma mun samu cigaba da ainihin players ne musu da kyawun da muhimmanci.
Aji yaro daga Ibadan.
Ya kaga wasan da aka yi Najeriya da Congo?
Wallahi wasan nan mutumin na diba. Saboda ƴan Najeriya ba suna halacci ba. Musamman a Adijiyo kuma wayan kallon ya dace a dawo a yi musu kuskure ma. Abun suka yi dinnan bai daidai ba.
Da yake Najeriya ta ba Kamaru kashi ba.
Kamaru? Dinnan ma ba ta kai ba. Ci nawa ta Kamaru?
Ci 3.
Eh, ba ta kai ba.
Nawa kamar ta wa Kamaru?
Ci 10. Ya dace a Kamaru.
Malam Musa daga Akinye da Ibadan.
Ya kaga wasan Najeriya Kamaru?
To wasan nan mun ga yanda muke so kuma har yanzu akwai sauran abubuwa da yawa gyara da za a yi a cikin Super Eagles.
Kamar ta ina ya kamata a gyara?
To kamar bangaren baya defense da tsakiya. Tsakiyan nan bamu da masu rike kwallo saboda an samu rike kwallo ko da defense bai da kyau suna dan hutawa saboda su suna dan rage musu wasu ayyuka. Kuma a gaba har yanzu gaskiya akwai wanda yake ana amfani da shi yanzu a gaban nan to bai kawo resolution da ake so.
Malam Ali Akinyele.
Malam Ali kaga wasan Najeriya da Congo?
To gaskiya wasan mu Najeriya da Congo gaskiya mu babu ba mu sha'awa saboda yadda muka zata bin da kasance haka ba. Mun zo da dubin cewa mar ƙarin goya ga wasanni da koce da abu ga ba Afirka da ba har Turai amma sai muka zo a wasan gaskiya an yi ta. Gaskiya an ci mu kuma gaskiya wa ƴan wasan mu gaskiya ba su takalla sosai ba.
To wasan Kamaru da Najeriya?
To wallahi wasan Kamaru da Najeriya a jiya nan ma na so in ce ban zuwa kallon wannan wasa saboda haushin da suka ba mu a shekaran jiya. Amma dai ke ni dan supporter ne na Najeriya a kowane lokaci ci da babban yin hakurin je in kalla kuma gaskiya wasan na kalla je gaskiya ta birge ni wallahi gaskiya wannan yaran da aka sa su je kuma ta rike su kuma a dinga horar da su gaskiya wasan su ta yi kyau.
Wasu ƴan Najeriya mazauna jihar Oyo kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da wasannin da kasashen Najeriya da Congo da Kamaru suka yi. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Ba gaishe ku. To jama'a nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litin. A madadin duka wakilan namu ne yau da suka kawo mana rahoto wato shi Awal Garba daga Kamaru, Sule Barma daga Niger da kuma Hassan Umar Tambuwal daga Najeriya, Aliyu Mustapha Sakwata ne a Washington.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hadi da irin kisan kiyashin da 'yan kungiyar ISIL ke ma jama'a na Iraki da Siriya ko da yaushe, Kungiyar na ci gaba da gicce jama'a da sare kan mutane da cin zarafin mata da fyaɗe da hana jama'ar kowane irin yancin rayuwa. Har ila yau kungiyar ISIL na ci gaba da aikata muggan laifuka waɗanda suka hada da yunkurin kungiyar da take yi na kawar da duk wani al'adun gargajiya da basu daidaita da irin nasu kankanin ra'ayin ba. A rahotannin da suka fito kwana-kwanan nan da ke nuna barnar da kungiyar ISIL ke yi kan duk wani abu da ya shafi tarihi da al'adu, sun nuna yadda kungiyar ta auna kai hari akan wani gidan tarihi mai shekaru 2000 a duniya da yake a birnin Palmyra na ƙasar Syria. Yanzu ya shige jerin barnar da kungiyar ISIL ta yi na rushe wuraren ibada da mutum-mutuman da aka adana a gidan tarihi tun kafin zuwan addinin Musulunci. A cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, kwana-kwanan nan a taron karawa juna sani da aka gudanar a gidan tarihin da ke birnin New York, waɗanda kayan tarihi da al'adun ƙasar Syria da Iraq ne suka rage da kungiyar ISIL ba ta bata ba ko kuma ta sayar? Wannan tsofaffin duwatsu da mudubai da sauran kayayyakin tarihi sun buɗe wata hanyar cinikayya ta bayan fage a gabas ta tsakiya da Turai da kuma mashigin ruwan Persia. Kuɗaɗen na shiga aljihun kungiyar 'yan ta'addan ne, inda suke amfani da su wajen haifar da tashin hankali da ƙara haifar da ruɗani. Ta dalilin haka ne Amurka tare da Majalisar Gidajen Tarihi ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro wasu jerin sunaye domin taimaka ma jami'an tsaro gano irin waɗannan kayan da aka sato. Shi yasa Amurka ta ƙara ƙoƙari wajen hanyar haɗa gwiwa da ƙasashen duniya domin hana ƙungiyar ISIL ci gaba da wannan haramtaccen ciniki. Don haka ne Amurka ke ci gaba da aiki ƙud da ƙud tare da ƙungiyoyin jami'an tsaro a Amurka da sauran duniya. Kuma don haka ne Amurka ta fitar da sanarwa ta shirin nan na Reward for Justice na kuɗi dala Amurka miliyan 55 domin bayanan da za su sa a gano inda ƙungiyar ko wakilanta ke ciniki ko sayar da mutum-mutuman. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙa wuya, tana mai ikirarin cewa tana gab da murƙushe su. Mai magana da yawun rundunar Kanar Sani Kuka Shika Usman ya ce yanzu sojoji sun san dukkanin maɓuyu da kuma sansanonin 'yan Boko Haram. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu ya faɗi yau Litini cewa ƙungiyar ISIS ce aka fi zarga a binciken da jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake ranar Asabar a birnin Ankara, waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 80 ko 97. Yau ɗinnan Litini, wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya har lahira a kudancin Afghanistan. Jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta faɗi jiya Lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba Jacob Zuma cewa ta fitar da ƙasar daga zama mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya ICC. Yau Litini, Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi kira ga ƙasar Rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren sojin da take yi a Siriya, waɗanda ba kan ƙungiyar ISIS ko wasu ƙungiyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a zaman 'yan ta'adda take kaiwa ba. Ƙasar Uganda ta ce ta fara janye sojojinta daga Sudan ta Kudu, inda ta goyi bayan shugaba Salva Kiir a yaƙin basasar ƙasar.
Jama'a masu saurare, nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Daniel Brown da ya hada shirin da bada umarni, da kuma injiniyan mu da ya hada mu da ku yau alheri, ke muku fata alheri, ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.